إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke cikin GRA garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta sirar khalifa na uku Uthman ibn Affan radiyallahu anhu idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun yi takaitaccen bayani kan yakin Uhud mun yi takaitaccen bayani kan yakin Uhud da kuma kokarin bayyana irin rawar da Sayyidina Uthman Allah yarda da shi ya taka a wannan yaki din gabar da muka tsaya kanta ita ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wakilta wasu daga cikin dakaru da ya fita yakin Uhud da su mutane 50 ya wakilta su da su tabbatu akan dutsen Anin ko kuma Jabal Ruma wanda ya sanya Abdullahi ibn Jubair ya zama shine jagoran su to lokacin da musulmai suka fara samun rinjaye a wannan yaki mayaka na mushrikai suna juyawa a guje suna zubar da makaman su da guzurin su da ke tare da su waɗanda suke kan wannan dutse da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wakilta su suna kallon mai tahowa ta baya sai suka ce bari mu sauka mu je mu tsedi ganima kar ai ba mu shugaban su Abdullahi ibn Jubair ya ce kar ku mance umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gare mu cewar kar mu kuskura mu bar kan wannan dutse muna kallon wanda zai taho ta baya muna gane musu mai tahowa ta baya sawa'un in mun ga manzon Allah shi yayi nasara kan mushrikan nan ko kuma mushrikan ne suka yi nasara kan manzon Allah mu tabbati kan wannan dutse ya kara jaddada musu wannan umurni na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to amma ina basu saurare shi ba galibin su suka gangara suka sauka suka bar shi cikin yan tsiraruwan da basu aura mutane 10 ba kan wannan dutse to me ya faru bayan hakan ya faru to a wannan gabar muka karkare a majalisin da ya gabata to inda zamu tashi inda yake cewa wantahaza خالد بن الوليد قائد سلاح الفرسان القرشي فرصة خلو الجبل من الرماة وقلة منده منهم فكر بالخيل ومعه عكرمة بن أبي جهل to lokacin da waɗannan mutane guda 50 da manzon Allah ya dora su kan Jabal Ruma suna masa ganganan masu tahowa ta baya bayan sun sauka sai ƴan tsiraru sai Khalid bin al-Walid ya samu dama kusan shine komanda mai kula da makaman mushrikai Quraishawa kenan sai aka wayi gari ya samu dama tunda yanzu ya ga galibin waɗanda suke kan dutse sun sauka yanzu wata dama ya samu ne ya sake yowar kwana ya dawo da sun fantsama a guje mushrikan nan sun tsere to Khalid bin al-Walid mayaki ne wanda yake da dabara yake da wayo lokacin bai musulunta ba da ya waigo yaga wancan dutse da manzon Allah ya dora mutane 50 yanzu wanda suka rage ba su taka kara sun karya ba sai ya ce to fa dama ta samu anan sai karyo kwana ya juyo ta bayan wannan dutse da manzon Allah ya dora mutane 50 a kansa tare da shi akwai ɗan mayaka kaɗan da kuma Ikrima ɗan Abu Jahal shi ma a lokacin bai musulunta ba lokacin da suka zo ta bayan wannan dutse waɗanda suka saura akan dutsen ƴan kaɗan ne bayan da suka iya da su faqatalu baqiyatar ruma wa ma'ahum amiruhum abdullahi ibn jubair radiyallahu an alladhi thabata huwa wa ta'ifatun qalilatun ma'a Khalid bin al-Walid bayan sun juyo shi da Ikrima dan Abu Jahal cikin wasu daga cikin dakarun Quraishawa da suka zo ƴan tsirarin da suka saura akan dutse wanda manzon Allah ya dora tunda galibi sun sauka kusan mutum 40 to sai suka samu damar kashe waɗannan ƴan tsirarin da suka saura wanda ba su haura mutum 10 ba da shugaban su Abdullahi bin Jubair duk aka kashe to yanzu an wayi gari dutse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta mutane 50 suna masa ganganan masu tahowa ta bayan zuba kowa galibi sun sauka ƴan tsirarin da suka saura kuma an kashe su Khalid bin al-Walid da Ikrimah bin Abi Jahal lokacin duk ba su musulunta ba tare da wasu cikin dakarun Quraishawa mushrikai sun kashe waɗannan ƴan tsirarin da suka saura to a daidai wannan lokaci kuma musulmai suna can sun ɗauka mushrikai sun tarwatse sun karaya sun fantsama sun koma Makka a guje ashe su suna ta nan ta baya suna ta shiri suna ta plani kan musulmai suna can sun shagaltu da tara ganima sun shagaltu da ɗiban ganima shine anan ya ce wa asna'un shighalihim bil ghana'im أطبق خالد ومن معه عليهم a lokacin da musulmai suka zama sun shagaltu da ribar ganima abinda mushrikai suka watsar suka gudu to anan fa Khalid bin al-Walid komandan Quraishawa mushrikai sai ya samu daman kaifar maki wa musulman su yanzu fa basu ankara ba basu shirya ba ba su ɗauka cewar mushrikan nan sun dawo ba sun ɗauka sun tsere ashe su sun dawo ta bayan dutse da aka ɗora masu gangane can ga musulmai tsakiyar filin Uhud suna ƙoƙarin haɗa ganima da tara shi nan kuma ga Khalid ya ƙara shiri ya kunno kai ya afka musu fa'amalu fihim alqatl anabba suka dinga kisa mushrikan nan suka dinga kisa cikin musulmai
kisa ba ji ba gani hatta kai ta kawo aka kashe kusan mutane 70 cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi din ma manzon Allah sai da aka masa rauni fattaraba amrul muslimina ittiraban shadidan to anan fa al'amarin musulmai sai sukurkuce sukurkuce wanda yake matsanancin sukurkucewa ƙarin da manzon Allah musu yanzu duk ya wargaje suka rasa ina ne makamar musulmi ma zai daga takobinsa ya fiskanci dan uwansa musulmi ba tare da ya sani bai kai sara gare shi saboda tsarin su ya rushe wan hazama ta'ifatu min almuslimina ila qurb almadina lokacin da sara da suka ya tsananta daga mushrikai ga musulmai saboda su sun yi tsarin su sai wasu sashe daga cikin musulmai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka juya a guje suka bar filin yakin suka nufi Madina har sai da suka je dab da Madina dama tsakanin Uhud da ƙwaryar garin Madina kilomita 3 ta kenan akalla sun yi tafiyar da bata gaza ta kilomita 2 ba suna gudu saboda yanda fili ya rikirkice al'amari ya rincafe kisa kawai ake cikin musulmai rauni ake cikin musulmai to wannan yasa wani sashe daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka fantsama a guje suka kama hanyar Madina saboda zafin sara da suka da suka ji har sai da suka kusa isa garin Madina minhum Uthman ibn Affan daga cikin waɗanda suka fantsama din suka kama hanyar Madina a guje saboda zafin sara da suka akwai Uthman dan Affan Allah ya yarda da shi wanda muke karatu a tarihinsa walam yarji'u hatta fadda alqital basu juyo sun dawo ba sai da yaki ya ci ya cinye sai da aka kare yaki har mushrikai sun dauka cewar sun dau fansan abin da aka musu a Badar dama daga cikin dalilai da suka sanya mushrikan nan tahowa yakin Uhud akwai daukan fansa saboda a Badar an musu gagarumar asara manya-manya daga cikinsu masu fada a ji daga cikinsu an kashe adadi wanda bai gaza mutum 25 ba kaga wannan ba karamar asara aka musu ba sannan a cikin Qurayshawan Makka an kashe adadin da bai gaza mutum 45 ba kaga ba karamar asara aka musu to shine suka kudiri aniyar sai sun dauki fansa wannan yana daga cikin dalilan da ya haifar da yakin Uhud to waɗannan da suka tsere suka gudu basu juyo ba sai da yaki ya ci ya cinye wa firqatun saru hiyara lamma sami'u anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad qutil an samu wata firqa ta biyu bayan waccan da ta tsere ta nufi Madina to akwai ta biyu jama'a ta biyu wacce ita kuma ta zama cikin timuwa ta rasa ina ma za ta yi gabas za ta yi yamma za ta yi kudu za ta yi arewa za ta yi yaki za ta yi zama za ta yi sai ta dimauce me yasa ta cikin timuwa yayin da labari jita-jita ya yaɗu a filin Uhud cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yasa wasu daga cikin dakarun musulmai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu kansu cikin timuwa wa firqatun thabatat ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma jama'a ta uku kenan sahabban manzon Allah sun kasu gida uku lokacin da al'amari ya rincafe musu gida na farko su ne wanda suka tsere suka nufi hanyar Madina cikin su Uthman dan Affan na ciki bangare na biyu su ne waɗanda su ba su gudu ba amma kuma ba sun kasa katakus sun tsaya cikin dimuwa da firgici sun kuma kasa zartar da komai sun kasa aiwatar da komai saboda imuwa da suka tsinci kansa a ciki sai bangare na uku sune wanda suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su gudu ba sannan ba su dimauce ba suna cikin hayyacin su burin su su ga ba a cutar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama za a jeho kibiya a jeho mashi sai su sa hannayensu su tare har sai da ɗaya daga cikin su hannunsa ya shanye saboda yadda yake tare ta kubba da ake harbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi har sai da hannunsa ya shanye Talha dan Ubaidillah yadda za a harbo kibiya ya sa hannu ya tare manzon Allah ake so a sama a kashe to shi kuma ya sani sai ya tsaya gaban manzon Allah yace manzon Allah ka zama bayana kirjinka ba ya zama a bayan bayana ka fadarka ya zama setin ka fadata ta yadda in sun harbo ba za su same ka ba ni za su samu in sun harbo sai ya sa takun hannunsa ya tare su harbo ya sa takun hannunsa ya tare har sai da hannunsa ya shanye saboda yadda yake tare harbi da suka da ake nufatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi akwai mace mai kamar maza ummu ammara haka nan ta sha damara tazo ta shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in mushrikai sun harbo kibiya ta tabke sai ta mayar musu haka su sayyidina abubakar su zubairu ibn al-awwam su sayyidina ali su sayyidina umar haka nan suka tsaya gaban manzon Allah sun kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma target din mushrikan nan su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sahabban nan ba su bari ba duk kibiyar da aka turo za su tare ta yace ammal firqatul latin hazamat wa farrat falaqad anzala Allahu fiha qur'anan yutla ila yawmil qiyamah to amma karka duk musulmai sun kasu gida uku sun kasu kashi uku kashin farko sun tsere a filin yaki cikin su akwai sayyidina Uthman kashi na biyu sun zama cikin dimuwa da firgici sun kasa tafuka komai kashi na uku kuma suna cikin hayyacin su burin su su ga sun kare manzon Allah ba a shafe shi da sharri ba kar mutun ya ji wannan labari ya kushe wani cikin sahabban manzon Allah a'a babu abun kushewa tattare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa anan gurin yake bayyana mana yadda Allah madaukakin sarki yayi afuwa ga wanda suka tsere tunda tserewa daga filin yaki babban zunubi ne yana daga cikin manyan manyan zunubai kabiratun min kaba'irid dhunub babban zunubi ne cikin manyan manyan zunubai to shine anan gurin yake cewa ammal firqatul latin hazamat amma jama'ar da suka tsere suka fantsama wa farrat kuma suka tsere falaqad anzalallahu fiha qur'ana lalle Allah madaukakin sarki ya saukar da aya cikin alqur'ani yutla ila yawmil qiyama wacce ake tilawar wannan ayar tun daga lokacin da aka saukar da ita har zuwa kiyama ta tsaya ana karanta wannan ayar tana nan cikin alqur'ani wanda ke nuna yadda Allah ya wanke waɗanda suka gudu kenan Allah ya daga musu kafa Allah ya musu afuwa saboda masu wanka kun zukatu ne mu'minai ne bayin Allah ne na kwarai kuskure daya ba zai rinjayi miliyoyin alkhairai da suka aikata wannan shine adalci na Ubangiji subhanahu wataala suna da alkhairai wanda ba za su irgu ba shurin masaki miliyoyi biliyoyi sun tara to dan kuskure ɗaya ba zai sa a yi condemning din su ba to bisa adalci na Ubangiji subhanahu wataala shine ya saukar da aya ta alqur'ani ya nuna ya musu afuwa ya wanke su daga wannan abu da suka aikata na gudu daga filin yaki Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu walaqad afa Allahu anhu innallaha ghafurur rahim Allah yace lalle wadannan wadanda suka juya da baya suka tsere daga cikin ranar da jama'a guda biyu suka haɗu, jama'ar musulmai da ta mushrikai, ba komai yasa suka yi hakan ba sai yadda shedan ya gotar da kafafunsu, ma'ana shedan ya musu yayi rinjaye a kansu. Me yaya aka yi shedan yayi rinjaye a kansu? Saboda wani sashen aiki da suka yi na saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani sashen aiki, manzon Allah ya dora wasu adadi akan dusi wanda aka kira shi da Jabal Ruma, mutum 50 yace kar su sauko daga kan wannan dusi, koda annabi suka ga yayi nasara kan mushrikai kar su sauko, koda mushrikan ne suka ga sun yi nasara kan annabi kar su sauko. To amma yayin da annabi yayi nasara kan mutanen nan suka tsere a guje, sai waɗanda annabi ya ce kar su sauko suka ce ga can ganima, maza ku sauko mu je mu diba kar ayi ba mu, sai suka sauka. Alhali annabi ya ce kar su sauka, kuma shugabansu Abdullahi ibn Jubair ya ƙara tuna musu umarnin manzon Allah cewar su zauna kan dutse, da hannun manzon Allah cewar kar su sauko. Amma ina idansu, idanuwansu sun rufe. To wannan aiki da suka yi yasa shedan ya samu daman yin galaba a kansu wajen jefa musu tsoro cikin zukatansu, hakan yasa suka tsere a filin daga. Kenan galibi da mafi yawa yawan ayyuka na sako da bawa ke yi, sakon da yayi a baya shi ya jefa shi cikin sakon da yake ciki a yanzu, haka aikin sako yake. Wannan zai nuna maka mugunyan aikata aikin sako. Idan ka aikata sako kwaya ɗaya, Allah zai iya ba wa shedan galaba a kanka, ya ruɗe ka ka aikata sako biyu, kuma wanda suka fi girma sama da ɗayan da ka aikata. Dubi waɗannan bayin Allah na ƙwarai, sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, saba umarninsa suka yi, sai Allah ya ba shedan galaba a kansu, ya yi rinjaye a kansu, ya jefa tsoro cikin zukatunsu, hakan ya sa suka tsere a filin daga. Kenan da ba su saba umarnin manzon Allah ba, ba yadda za a yi shedan ya yi galaba a kansu. Kenan shedan yakan samu dama ya yi galaba a kan mutumin kirki a yayin da kafar mutumin kirki ta goce. Saboda haka musulmi sai ya yi taka tsantsan wajen aikata aikin sako, domin aikata aikin sako dalili ne da ke sa shedan ya zamanto yana da iko a kanka, dalili ne da ke sa shedan ya zama yana da galaba a kanka, dalili ne da zai ba shedan dama ya yi rinjaye a kanka, ya ruɗe ka, ya sa ka aikata aiki mummuna wanda zai gadar maka da fushin Ubangiji Allah Maɗaukacin Sarki ya tsiratar da ku. To anan Allah subhanahu wa ta'ala ce walaqad afa Allahu anhu, Allah ya musu afuwa, tabbas Allah sai ya karfafi maganar sa, walaqad, tabbas hakika ko shakka babu, ba tantama afa Allahu anhum, Allah ya musu afuwa. Kenan wannan abin da suka yi na tserewa daga filin yaki a yayin da mushrikai da musulmai suka yi gaba da gaba, zunubi ne amma Allah ya musu afuwa. Kaga kenan duk wanda ya tsere a filin yaki cikin sahabban manzon Allah, Allah ya ba da garanti, Allah ya ba da tabbacin cewa ya masa afuwa. Zunubin da ya yi ya wanke shi daga wannan zunubin, ya goge shi. A nan sai mawallafin wannan littafi ya ce, ghaira anna ashabal ahwa'i la yarawna illa ma tahwa anfusuhum, ya ce sai dai kuma ma'abota son rai, ba wani abu da suke kallo face abin da ransu ke so. Falam yarau min almutaraji'ina illa Uthmana radiyallahu anhu, cikin waɗanda suka tsere a filin yaki suka dawo bayan sun tsere din, babu ɗaya daga cikinsu da suke kallo banda Uthman. Ba Uthman shi kadai fa ya tsere ba a wannan filin, wanda suka tsere suna da yawa, amma waɗanda son rai ya yi kaka gida cikin zukatunsu Uthman din kawai suke kallo sirrin ta'idansa akan sauran shi kawai suke kallo
fa kanu yattahimunahu duna sa'iril mutaraji'ina min as-sahaba
sai aka wayi gari suna tuhumar sayyidina Uthman da gudu a filin yaki ranan Uhud banda sauran sahabbai da suka gudu tare da shi kai ka ce shi kadai ne ya gudu banda shi ba wanda ya gudu alhali kuma ba shi kadai ya gudu wanda suka gudu adadin suna da dan yawa tunda mayakan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita yakin Uhud da su na kwarai mutum 700 ne asali annabi ya fita da mutum 1000 munafukai 300 suka koma shugaban su ya janye su suka koma Abdullah bin Ubay bin Salul gabanin Aisha Uhud ya janye mutum 300 suka koma Madina saura mutum nawa mutum 700 mutum 700 din nan da su annabi sallallahu alaihi wa sallama Aisha filin yakin Uhud to a cikin 700 an kashe mutane 70 waɗanda aka raunata ba su gaza 70 din ba to a cikin 700 in ka kwashe 140 saura nawa saura 560 haka ne to 560 din nan ka kasa shi gida uku 560 divided by 3 zai baka nawa 560 idan aka kasa shi gida uku nawa zai baka in ba amince ba mun bayyana cewa sahabban nan sun kasa gida uku gida na farko sun tsere na biyu sun kasance cikin dimuwa na uku kuma sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ba shi kariya yanzu 560 idan an kasa shi gida uku za a samu nawa Dari da 86. To ka kaddari cewar waɗanda suka tsere daga filin yaki adadinsu ba zai gaza 186 ba. To me yasa 186 Usman kawai ake kallo? Ina sauran 185? Me yasa shi kawai ake tuhuma? Ina sauran 185? Wannan zai nuna maka son rai ne cikin al'amari. Kawai ana so a ci zarafin sahabin manzon Allah mai falala ne kawai sai ake fakewa da abinda ya aikata wanda Allah ya riga ya masa afuwa akai kuma ba shi kadai ya aikata cece ku ce da ake tai duk sai kare akan sa yace wa ba'da an afa Allahu anil mutaraji'in fal hukm wadihun jaliyun bayan Allah madaukakin sarki yayi afuwa ma waɗanda suka gudu suka dawo filin yaki hukuncin ai a fili yake karara cewar yanzu fa an wayi gari ba masu laifi bane at-ta'ibu lidzambi kaman la zambala wanda zai yi zunubi ya tuba bisa zunubinsa da dai yake da wanda bai yi zunubi kamar wanda bai yi zunubi bane inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah madaukakin sarki yana son masu tuba Allah idan yayi afuwa bawa zai so bawansa to a nan gurin hukuncin a fili yake hukuncin karara yake dangane da afuwa da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi ma waɗannan bayi nasa da suka tsere a filin Uhud abin babu rudani ciki babu sarkakiya ciki shine a ƙarshe ce wala mu'akhadhata بعد ذلك على عثمان بن عفان تو bayan wannan afuwa da Allah madaukakin sarki yayi ma waɗanda suka tsere suka dawo babu wani abu da za a kama Uthman da shi ko a soki Uthman da shi ko a tuhumi Uthman da shi saboda me saboda Allah ya masa afuwa yanzu duk wanda zai soki sayyidina Uthman bisa gudu da suka yi a filin yaki bai yadda da wannan ayar ba ce wanda kuma duk zai yadda da wannan ayar ba musulmi bane yayi ridda kafiri ne saboda haka duk wanda zai tuhumi sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi bisa gudu da yayi a filin yaki kamar yana cewa wannan ayar da Allah ya ce walaqad afallahu anhum ban yadda da ita ba duk kuma wanda bai yadda da aya daya cikin alqur'ani ba wannan makomar sa kafiri ne musulmi duk ayoyin da Allah ya saukar yayi imani da su amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusul manzan Allah da shi da mu'minai sun yi imani bisa abin da aka saukar masa amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da abin da aka saukar masa daga gurin ubangijinsa wal mu'minun mu'minai ma sun yi imani da abin da aka saukar wa manzan Allah daga gurin ubangijinsa kenan yanzu duk wanda bai yi imani da ɗaya daga cikin abubuwan da aka saukar wa manzan Allah ba mu'mini bane saboda Allah ya shaida wa annabi da shi da mu'minai saboda me saboda imani da suka yi gaskatawa da suka yi dangane da abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan duk wani wanda zai soki sayyidina Uthman saboda guduwa a filin yaki ranan Uhud wannan bai yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda ga ayar Qur'ani na nuna cewar Allah ya wanke shi Allah ya masa afuwa shi da waɗanda suka tsere a wannan fili to bayan Allah ya masa afuwa waye sai ya ce sun zai kama shi da laifi babu yace fa yaqi anna Allah afa anhu bi nasl Qur'ani al-Karim ya ishi sayyidina Uthman falala cewar Allah madaukakin sarki ya masa afuwa da nassi na alqur'ani mai karamci a ƙarshe ce wa hayatuhul jihadiyya bi majmu'iha tashhadu lahu ala shuja'ati rayuwar da sayyidina Usman yayi ta jihadi sayyidina Usman yayi rayuwa ta jihadi wajen daukaka wannan kalma ta Allah subhanahu wata'ala wajen yada wannan addini na musulunci a haka ya karar da rayuwarsa za ta shaida wa sayyidina Uthman da jarunta cewa shi fa ba matsoraci bane dan da matsoraci ne ba za a yi gwagwarmaya da shi wajen yada wannan kalma ta la ilaha illallah ba za a yi gwagwarmaya da shi wajen yada wannan addini na musulunci a sassan duniya ba ake nan ba tsoro bane jarrabawa ce kuma ba wanda ya wuce Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi wannan shine takaitaccen bayani dangane da rawar da sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi ya taka a filin yakin Uhud to gaba da zamu je gare ta wacce za ta zamanto ita ce gaba ta kusa da ƙarshe a wannan babi tace bai'atul ridwan bai'atul ridwan wace rawa sayyidina Uthman ya taka a bai'atul ridwan wace gudunmawa sayyidina Uthman ya bayar a bai'atul ridwan bai'atul ridwan in an ce bai'a mubaya'a ridwan wace take yardajiya mubaya'a ce wace aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin bishiya wacce Allah ya yarda da wannan mubaya'a da aka masa shi yasa malamai sai suka yi laƙabi ma wannan mubaya'ar da bai'atul ridwan wato mubaya'a wacce take yardajiya gurin ubangiji subhanahu wata'ala sun ciro wannan suna ma wannan mubaya'ar a nassi na alqur'ani da Allah madaukakin sarki yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajar lalle Allah madaukakin sarki ya yarda da mu'minai a yayin da suke maka mubaya'a karkashin bishiya to anan aka ciro wannan title wannan suna da ake garawa wannan mubaya'a da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka masa a Hudaybiyya a cikin wannan ayar aka ciro ta to wace rawa sayyidina Uthman ya taka a bai'atul ridwan yace inda ma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-hudaybiyya ra'a min ad-darurati رأى من الضرورة إرسال مبعوث خاص من جانبه إلى قريش يبلغهم فيها نواياه السليمة بعدم الرغبة في القتال. يتي لوكتن دا منزان الله صلى الله عليه وسلم يزوي سوق حديبية. حديبية sunan wani guri ne wanda tsakanin sa da garin Makka bai wuce kilomita 10 ba. Manzon Allah ya fito daga garin Madina, tsakanin garin Madina da garin Makka kilomita 420 ne. Kaga tafiya kusan an ci an cinye, abin da ya saura saura ne. Annabi ya ci kilomita 410, yanzu kilomita nawa ya rage masa ya shiga garin Makka? Kilomita 10. Sai isa wani guri da ake kiransa Hudaybiya. Yayin da ya isa wannan guri, taguwarsa sai ta kwanta. Taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta kwanta. Aka yi ta tashi, take tashi. Idan an fiskantar da ita area Madina sai ta tashi. Idan an fiskantar da ita area Makka sai ta kwanta. Wannan abu sai daure wa sahabban manzon Allah kai. Sai suka ce khala'atil aswa'u, suka ce kaf, yau fa ga abun mamaki. Wannan taguwa ta manzon Allah yau ta yi taurin kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma khala ba ta yi taurin kai ba, saboda ba dabi'ar ta bace. Dabbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai hau, Allah ya sanya albarka ta tare da ita. Wannan yasa ba ta taba taurin kai. Annabi yace ba taurin kai ta yi ba, ba tirjiya ta yi ba, ba bijirewa ta yi ba, saboda ba dabi'ar ta bace. Sai suna mamaki, to gashi nan dai an yi ta tashi ta shiga garin Makka taki. Annabi yace habasaha habisul fi, abun da ya kange ta ya hana ta ta shiga garin Makka, abun da ya kange giwaye shi ya kange ta. Wani giwaye? Giwayen Abrahata. Munzan Abrahata al-Ashram ya taho da giwaye masu tarin yawa da nufin zai je rusa ɗakin Ka'aba. Yana dab da shiga garin Makka, giwaye suka tirje, suka cije, suka ki shiga. In an fuskantar da su area Makka sai su ja su tsaya, a tura ba motsi, yadda ka san gini kake turawa, yadda ka san bishiya kake tura ba sa motsi. Amma in an fuskantar da su wani bangare daban sai su fantsama a guje. Abin da ya faru kenan da giwayen Abrahata. In an fuskantar da su area Makka sai su tirje, su ki motsi kaman sandararrun abubuwa wanda ba su da rai. Idan an fuskantar da su yankin Yaman ko wani yanki daban sai kaga sun fantsama a guje. To abin da ya samu taguwar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Shine manzon Allah ya ce ba taurin kai ta yi ba, saboda ba dabi'ar ta bace. Abun da ya kange giwaye na Abrahata shi ya kange ta. Me ya kange giwayen Abrahata? Allah subhanahu wataala. Allah shi ya hana giwayen nan su shiga garin Makka. Dan me? Dan ya bada kariya wa ɗakin sa, ɗakin Ka'aba. To kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kange giwayen Abrahata daga shiga garin Makka, haka ya kange taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga shiga garin Makka. Sai dai niyoyin sun bambanta. Niyyar Abrahata ta bambanta da niyyar manzon Allah. Manzon Allah zai shiga ya girmama ɗakin Ka'aba, Abrahata kuma zai shiga ne ya rusa ɗakin Ka'aba. Kaga niyoyin sun bambanta. To ta kilme tambaya yi tambaya cewar idan niyoyin sun bambanta, to yaya aka yi hukunci ya zama ɗaya? Yadda aka hana giwaye su shiga garin Makka, haka aka hana taguwar manzon Allah ta shiga garin Makka. Alhali kuma niyyar manzon Allah ta bambanta da niyyar Abrahata. Abrahata zai je ne ya wulakanta ɗakin Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zai je ya girmama ɗakin Allah. Kaga niyoyin sun bambanta. To idan niyoyin sun bambanta, me yasa aka musu hukunci ɗaya? Yadda aka hana giwayen Abrahata shiga saboda mugun nufinsa, haka nan aka hana taguwar manzon Allah, shi kuma manzon Allah babu mugun nufi tare da shi, kyakkyawan nufi. To ya aka yi hukuncin ya zama ɗaya? Wataƙila wani ya yi wannan tambayar. sai mu ce bisa hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wancan dai in an zo batun giwayen Abrahata abun a fili yake. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana giwayen Abrahata shiga garin Makka dan ya bada kariya wa ɗakin sa, ɗakin Ka'aba. To nan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shiga garin Makka saboda babu alherin shiga din. Ai asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Za ku iya so ku aikata abu, alhali kuma kishiyarsa shi yafi muku alheri, aikata shin ba shine alheri gare ku? Kenan shigansu Makka a wannan shekarar ba shine alheri gare su ba, tare da cewa za su je su yi ibada ne, za su je su girmama ɗakin Ka'aba, su yi ibada ta umra wacce take da muhimmanci, neman yardar Ubangiji, to amma ba alkhairi shigansu. Shi yasa Allah ya kange wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana ta motsawa. To anan fa annabi ya gane cewar wannan hukunci ne na Ubangiji, kuma ishara Ubangiji yake yi wa manzansa kan cewar shiga Makka a wannan shekaran ba alheri. Shi yasa manzon Allah ya lashi takobi cewar duk abin da mushrikai za su nema daga gare shi zai sallama musu na yarjejeniya. To shine anan gurin mawallafin wannan littafi yake mana bayani, bayan manzon Allah ya zo Hudaybiya, raƙumarsa ko taguwarsa ta ki motsawa ta shiga garin Makka, can kuma ta ɗaya hannun mushrikai labari ya iske su cewa ga manzon Allah ya fito da adadi mai yawa cikin mabiyansa, ba ko ina suka nufata ba sai garin Makka. Manzon Allah ya fito da mutum 1,400, kaga mutum 1,400 ai ba kaɗan ba. To mushrikai labari ya koma musu kan cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da magoya bayansa, ya fito da mabiyansa kusan 1,400, kuma Makka suka nufata. To wannan fitowa ta manzon Allah da kuma nufatar garin Makka, mushrikai sai suke kallonsa a matsayin gazawa ne gare su, matukar suka bar manzon Allah ya shiga garin Makka. Yanzu sun gaza, kuma sauran ƙabilun Laraba za su ga cewar ai yanzu annabi ya fi ƙarfinsu, ya yi buwaya a kansu, in har ana takun saƙa tsakaninsa da su, kuma tare da haka ya zo ya shiga garin Makka salin alin ya fita babu wani abu. To ai su sun kasa, sun gaza, imarsu ta zuba, darajarsu ta zuba a idan sauran ƙabilu. To sai suke ƙoƙarin kai kawo wajen nuna wa ƙabilu cewa har yanzu fa kimarsu tana nan, sai sun ga dama annabi ya shiga, in ba su ga dama ba zai shiga ba. To wannan ya sa suka ce su ba su yarda manzon Allah ya shiga Makka a wannan shekarar. To shi ne a nan gurin mawallafin wannan littafi yake mana takaitaccen bayani, a yayin da manzon Allah ya isa Hudaybiya, taguwarsa ta ki motsawa ta shiga Makka, Qurayshawan Makka ma suka ce su ba su yarda ba a tatan annabi ba zai shiga Makka ba. Shi ne ce inda ma nazala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-Hudaybiya, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sauka a Hudaybiya, muka ce sunan wani guri ne wanda tsakaninsa da Makka kilomita 10. Asali Hudaybiya wata rijiya ce a gurin, wata rijiya ce da aka tona ake kiranta Hudaybiya. To sunan wannan rijiya sai ya yi rinjaye wa gurin, sai aka wayi gari gurin ma ana kiransa Hudaybiya, ba iya rijiyar kawai ba. Malamai suka ce ana cewa Hudaybiya da shadda wa ya'u, a ce Hudaybiya sulhul Hudaybiya, ko kuma ba tare da shadda ba a ce Hudaybiya, duk wanda aka faɗi daidai ne a Larabci. Ko ka ce Hudaybiya ko ka ce Hudaybiya, wannan duka da dai ne sunan wata rijiya ce a wani guri tsakaninsa da Makka kilomita 10, wanda daga baya sunan wannan rijiyar rinjaye wa sunan gurin gaba daya to lokacin da manzon Allah ya sauka wannan guri ra'a min ad-darurati irsal mab'uthin khas min janibi manzon Allah sai ga dole ne tilas ne ta bangaren sa ya aika dan aike ya aika jakada zuwa ga Quraishawa manzon Allah ya ga tilas ne ya aika jakadan sa zuwa ga Quraishawan garin Makka yuballighuhum fiha nawayahu salima wannan dan aike wannan jakada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai tura shi Makka yaje ya isar wa Quraishawa niyoyin manzon Allah wanda suke kubutattu manzon Allah da kyakkyawan niyya ya taho bai taho da mummunan niyya ba bai taho da nufin ya yake su ba bai taho da nufin ya musu gangane da leken asiri ba a'a ya taho ne da kyakkyawan nufi ya taho da kyakkyawar niyya sannan kuma bi adamin ragabati fil qital annabi bashi da kwadan yaki bai zo da nufin ya yake su ba wa hirsihi ala ihtiramil muqaddasat sannan kuma ya yana da kwadai wajen girmama duk wasu gurare wanda suke da alfarma manzon Allah ya zo da niyyar ya girmama duk wani guri mai alfarma duk wani guri matsarkaki cikin garin Makka da wannan aniyar annabi ya taho bai taho na farko bai taho da nufin yin yaki ba sannan nabi ya taho ne da nufin ya girmama duk wasu gurare wanda suke da girma kamar ɗakin Ka'aba guri ne wanda yake mai girma to annabi ya taho da niyyar ya girmama shi kamar Safa da Marwa gurare ne ko duwatsu ne waɗanda suke masu girma to annabi ya zo da nufin ya girmama su kuma mun san mushrikan Makka dama suna girmama waɗannan abubuwa suna girmama ɗakin Ka'aba shi yasa ma suke hidima wa ɗakin Ka'aba suke kashe makudan kuɗaɗe wa ɗakin Ka'aba kuma in an tashi za a yi hidima wa ɗakin Ka'aba ba sa yadda a sanya dukiyar da ba ta halal ba saboda yadda suke ganin kimar wannan ɗaki na Ka'aba to kamar yadda suke ganin girman ɗakin Ka'aba suke girmama ɗakin Ka'aba manzon Allah shi ma ya zo da wannan aniyar zai girmama ɗakin Ka'aba bai zo da nufin ya tozarta duk wani abu da suke girmamawa ba a cikin garin Makka na ɗakin Ka'aba da Safa da Marwa wa min thumma ada'u manasikil umra baya ga haka annabi ya zo da niyyar yayi aikin umra wal auda ila al madina daga nan kuma sai koma garin madina wadannan sune niyoyin manzon Allah niyyar manzon Allah guda biyu ne niyyar sa ta farko ya zo da nufin ya girmama guraben da mushrikan Makka ke girmamawa wadannan gurabe ne Ka'aba Safa da Marwa to annabi ya zo ya girmama waɗannan gurare guda biyu niyyar sa ta biyu yayi aikin umra bayan yayi umra ba zai yaki kowa ba zai juya ya koma garin Madina waɗannan sune niyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah sai ga wajibi ne tilas ne ya tura dan aiken sa ya je ya bayyana wa Quraishawa niyoyin sa cewa da kyakkyawar niyya yaje bai zo da mummuniyar niyya ba bai zo da nufin yin yaki ba bai zo da nufin gangane ko leken asiri ba fa waqa al-ikhtiyaru ala an yakuna mab'uthur rasuli sallallahu alaihi wa sallam ila quraish khirash ibn umayyah al-khuzai to anan zabin manzon Allah dangane da jakadansa wanda zai je ya isar wa mutan Makka aniyar manzon Allah zabin manzon Allah sai fada kan ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kiransa Khirash bin Umayya wanda ya fito daga kabilar Khuza'a kenan manzon Allah yanzu shi ya zaba manzon Allah ya zabi Khirash bin Umayya a matsayin jakadansa da zai tura shi ya je garin Makka ya isar wa Quraishawan Makka aniyar manzon Allah na farko manzon Allah bai zo da nufin ya yake shi na biyu manzon Allah ya zo dan ya girmama ɗakin Ka'aba ya girmama Safa da Marwa na uku manzon Allah ya zo da nufin yayi aikin umra ya duya koma garin Madina ba tare da wani hargitsi ko hasaniya ya tashi ba wa hamalahu ala jamalin yuqalu lahu sa'lab manzon Allah sai dora wannan dan aike nasa akan wani rakumi da ake masa lakabi da as-sa'lab ya tura shi ya je garin Makka yaje ya isar wa Quraishawa Makka waɗannan sakonni guda uku na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na farko bai zo da nufin yin yaki ba na biyu ya zo da nufin ya girma madakin Ka'aba na uku ya zo da nufin yayi aikin umra shi kuma aikin umra aiki ne wanda yake sananne cikin Quraishawa Makka suna aikin umra suna aikin haji shi yasa Allah ya ce thumma afidu min haythu afada an-nasu wastaghfiru Allah annasu anan gurin mushrikai ake nufi aikin hajji mu yi irin nasu mu bar Arfa mu dawo Muzdalifa kamar yadda suke barin Arfa su dawo Muzdalifa ɗan gurare kaɗan ne aka ce mu saba musu to annabi ya tada wannan ɗan aike nasa ya tura shi gurin Quraishawa Makka ya je ya isar musu da sakonsa kan cewar da kyakkyawar niyya yake tafi niyoyinsa kubutattu ne ba nufin yin yaki cikin niyoyinsa sannan ya zo da nufin ya girma madakin Ka'aba kuma ya zo da nufin ya yi aikin kuma wannan dan aike na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kama hanyarsa ya shiga garin Makka falamma dakhala makkata yayin da ya shiga cikin garin Makka ya iso da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin ya isar da sakon aqarat bihi quraish wa aradu qatla khirash quraishawa suna ganin sa raqumin da yake kai sai suka soke shi suka soke raqumin suka kashe shi ka kenan su sun nufe shi da sharri shi kuma ya shigo musu da alheri suka yi yunkurin za su kashe shi famana'ahumul ahabish sai al-ahabish suka hana su cewa kar ku kuskura ku kashe shi dan aike ne kamar yadda muka sani ari na diplomasiya ba a kashe dan aike su wane ne ahabish ahabish wata jama'a ce ta larabawa wacce take zaune wajen Makka wacce ta hada kabilar Banul Harith da kabilar Banul Mustaliq da kabilar Banu Khuzaima waɗannan kabilu ba cikin Makka suke zaune ba suna zaune ne a wajen Makka amma akwai yarjejeniya tsakanin su da Larabawan cikin garin Makka wato Quraishawa wannan yarjejeniya sun cimma yarjejeniyar ne a lokacin kakan annabi na uku shine Abdumanaf mun san shine kaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku to a lokacin sa ne aka kulle yarjejeniya tsakanin Quraishawa Makka da waɗannan kabilu guda uku da na ambata wanda aka kira su da ahadish aka kulle yarjejeniya tsakanin su da Quraishawa Makka to me yasa ake musu wannan title din ake kiran su al-ahadish Ibn Hisham ɗaya daga cikin manyan malamai na sira ya bayyana mana dalilin da yasa aka kira waɗannan taro ko jama'a na Larabawa waɗanda suke zaune wajen Makka da suka kulle yarjejeniya da Quraishawa Makka dalilin da yasa aka kira su da al-ahabish yace dalilin shine sun haɗu a wani kwari da ake kiransa al-ahbash su Quraishawa Makka da waɗannan kabilu guda uku na Larabawa kabilar Banul Harith da kabilar Banul Mustaliq da kabilar Banu Khuzaima sun haɗu da Quraishawa Makka sun kulle yarjejeniya tsakanin su akan za su taimaki Quraishawa Makka ga duk wani wanda ya tinkaro ta da sharri ita ma Quraish za ta taimake su ga duk wanda ya tinkare su da sharri sai ya zama an kulle yarjejeniya tsakanin bangarorin waɗancan kabilu guda uku da kuma kabilar Quraishawa a wani kwari da ake kiransa al-Ahbash can kasan Makka to wannan yasa su waɗannan kabilu guda uku ake kiransu da al-Ahabish wato abokan yarjejeniyar Quraishawa wanda duk maganar da suka yi Qurayshawa na sauraro kamar yadda Quraysh ita ma duk maganar da tai su ma za su saurara to sun yi yunkurin kashe wannan dan aike na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da manzon Allah ya tura shi garin Makka ya je isar wa Qurayshawa niyoyin manzon Allah kyawawa ku fitattu Khirash bin Umayya al-Khuzaji sun yi yunkurin karshe shi sai al-Ahabish suka hana shi suka hana su cewar kar ku kashe shi saboda bai halatta a kashe dan aika ba fa'ada khirash bin umayyata ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa akhbarahu bima sana'at quraish to anan fa tunda yanda an hana a kashe shi sai koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi khirash bin umayya ya ba wa manzon Allah labarin abin da quraishawa suka yi na soke raƙumin da yake kai da kuma yanda suka yi yunkurin kashe shi ba dan ahabish sun shiga tsakani ba to lokacin da ya ba wa manzon Allah wannan labari me manzon Allah ya aikata to wannan zamu jinkirta bayani kan wannan gaba saboda ƙurewar lokaci har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba nan kuma zamu ji wani mataki manzon Allah ya je gare shi bayan dawowar dan aikensa Khirash bin Umayya al-Khuzai wanda Qurayshawa ba su saurari sakon da ya tafi da shi na manzon Allah ba ma sun yi yunkurin kashe shi to da ya dawo manzon Allah da wannan labari me manzon Allah ya aikata wani mataki manzon Allah ya dauka na biyu to wannan in Allah madaukakin sarki ya nuna mana mako na gaba zamu ga waɗannan gaba daya abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh